إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رسائك سادوا أمان مجلسينا كرمت لتاب الكافي نا الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله أولنا مسلات من البركة مسلات إنديمي إسلامي تروس أنا قلما يدقل جهر برنو يومنا أشيرين لشدة قوة الرجل وأشيرين لبيرني أشيرين لشدة قوة الرجل شكرا دبولي لأريول دا أربعين دا بيوبا هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya dace da 10 ga watan uku shekara 2021 miladiya. Darasin mu nawa shi ne? Darasin na 29 ko takwas? 29. A satin da ya gabata mallam ya kawo mas'alolin atisawa, mun karanta wasu daga ciki, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Qala al-imam al-musannif ibn Abd al-Barr rahimahullah: وإنما يشمة العاطس في أول عطسة وثانية وثالثة، فإذا جاوز ذلك سقط التشميت عن عم سمعه، وأما هو فيحمد الله أبدا. أقول لكم إنت فيحمد الله ما وجه انكسر عناد وجهه، وأما هو فيحمد الله nan babu wajihin kasra ana wa yahmadu Allah abadan inda faradihi min kulli atsatin illa an takuna muttasila wa yahmadu Allah fi akhiriha wa hasan an ya'tadhira ilayhi jalisuhu min at-tashmit ba'da thalitha fa yaqulu lahu إنك مضنوك أو مزكوم. مالك تو إنما يشمت الآطس وندي آطسا وزعي مساء الدعاء أتي مساء يرحمك الله. تشميت الآطس مانا الدعاء له، يمساء الدعاء شين مانا التشميت يمساء الدعاء. وإنما يشمت الآطس وندي آطسا وزعي مساء الدعاء أتي لشي يرحمك الله في أول عطسة أعطسا وتفرقوا يأتسا وسأشد يرحمك الله وثانية أكن أعطسا وتليو إذا أعطسا وسأشد الحمد لله سأشد يرحمك الله وثالثة إذا أعطسا وتأكو الحمد لله سأشد يرحمك الله أنغاني. فإذا جاوز ذلك أتساور إذن تاوتي كرونا أكو ياي تفرقو أكمس الدعاء، ياي تليو أكمس الدعاء، ياي تأكو أكمس الدعاء، ياي تهدو سقط التشميت الدعاء ارتفادي ما نبى ذاتي بشي يرحمك الله با. سقط التشميت عمن سمعه يمسى الدعاء حكمتين يمسى الدعاء هو وجبتين يمسى الدعاء ya fadi daga kan wanda ya ji shi kai masa addu'a ta farko ta biyu ta uku to ya isa an gane saboda hadisin Abu Hurairah wanda Imam Abu Dawud ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shammit akhaka thalatha kaiwa dan uwanka addu'a idan yayi atisawa su uku fama zada idan ya ƙara akan na uku fa huwa zukamun wannan murmura ce ba atisawa ba an tashi daga atisawa an koma mura an koma rashin lafiya an gani to a ƙarshe ma ne ya kawo abin da za a faɗa masa ba za ka ce da shi irhamukallah ba amma me za ka ce da shi a jumla ta ƙarshe ma ne ya kawo wannan wa amma huwa to an ji kai da kake zaune a gurin kana jinsa yana atisawa idan atisawar ta wuce karo na uku ba za ka ce da shi irhamukallah ba to amma shi da yake atisawa fa shi ma ba zai ce alhamdulillahi ba ko shi zai ce alhamdulillahi to shine malam yake cewa wa amma huwa amma shi mai atisawa fa yahmadullah abada zai ce alhamdulillah ya gode wa Allah abada har abada ko sau goma zai yi ko sau ashirin inda faraqihi idan ya gama min kulli atsatin dusan da ya yi atisawa sai ya ce alhamdulillah wannan lura da illar atisawa ko hikimar yin fadin alhamdulillah muka ce wannan ni'ima ce daga Allah wani rashin lafiya ne ya fita cuta ce ta fita daga jikinka idan ka atisawa kuma ka samu lafiya sai ka gode wa Allah akan wannan ni'imar saboda haka ko sau ɗaya za ka yi atisawar ko sau biyu ko sau uku wannan ni'imar tana nan saboda haka sai ka ci gaba da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala fa yahmadullaha sai gode wa Allah ya ce alhamdulillah inda farajihi idan ya gama min kulli atisatin kowace atisawa illa an takuna muttasilatan sai dai idan atisawar ta zo masa a jere ba ka kautawa a jere yana ta zuwa bai masa mu damar da zai ce alhamdulillah a wannan yanayin wa yahmadullaha fi akhiriha sai ya ce alhamdulillah a karshe a gani saboda babu damar da zai ce ne alhamdulillah saboda haka ya atisawa ita yi sai ya bari idan ya gama gaba daya idan atisawar ta tsaya gaba daya sai ya ce alhamdulillah wa hasanu yana da kyau an so mustahabbi ne an ya'tazira ilayhi jalisuhu wanda yake zaune jalis ma'ana abokin zamansa ko abokin hirarsa ya'tazira ilayhi ya bashi uzuri jalisuhu abokin zamansa min at-tashmiti daga yi masa addu'a ba'da salisa bayan karo na uku fa yaqulu lahu sai ce da shi innaka madnukun aw mazkumun kai kana mura madnuk an dauka daga abdunak malamai suka ce abdurat ala wazni zukam yani waznan wa ma'nan abdunak az-zukam wazanin su dai ne ma'anan su dai ne a gane ka ce da shi anta mazkumun kai kana mura ko mazmukun kana mura bayan karo na uku na biyu na uku a na hudu sai ka fada masa haka dalilin fada masa haka hadisin Salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya yi atisawa ya sake atisawa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ar-rajulu maskumun mutumin nan fa mura yake bayan ce da shi irhamukallah da ya ƙara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ar-rajulu maskumun mutumin mura yake saboda haka yana da kyau ka bashi uzuri ka ce da shi malam mura kake a gane to wannan shine abin da ya danganci wato karantarwar sunna dangane da wanda ya atisawa da kuma wanda yake zaune a gurin ya ji atisawar shine kullum muke bayani cewa wannan addini babu abin da ya bari duk motsinka daki daki tashinka da zamanka da tafiyarka da kwanciyarka duk motsinka sai da aka nuna ma ga yadda za ka yi iyaka abin da ya rage mutum ya karanta ya fahimta kuma ya yi aiki to Allah ya sa mu dace da gaske matsaloli da malam bai kawo ba kuma suna da muhimmanci yaushe za ka ce wa mutum ya hamka Allah idan ya ce me ya ce alhamdulillah idan bai ce alhamdulillah ba idan ya ce ya atisawa ya atisawa ya shiru ya kalle ka kai maka ya shiru ka kalle shi an gane tunda Allah ya masa ni'ima bai gode wa Allah ba to kai ma bai kamata kai masa addu'a ba an gane itale shi ka rabu da shi hadisin Anas wanda Imam Muslim ya rawaito mutane biyu suka yi atisawa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi wa ɗayan addu'a ya ce da shi ya rahmuka Allah ɗayan kuma manzon Allah bai masa addu'a ba ya kyale shi ya yi shiru ya kalle shi sai wanda manzon Allah bai masa addu'a ba sai ya ce ya manzon Allah wannan ya yi atisawa ka yi masa addu'a ka ce da shi ya rahmuka Allah amma ni kuma ba ka yi addu'a ba an gane sai manzo Allah ya ce inna hadha shi wannan da kaga nayi masa addu'a nace da shi yarhamuka Allah hamidallah dan ya gode wa Allah ne amma kai walam tahmadillah ba ka gode wa Allah ba an gane to shi manzo Allah bai masa addu'a ga wannan adalci na musulunci kuma wannan yana nuna irin saukin hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fa abu dai take idan mutum ya ga wani abu bai gamsu da shi ba ya tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa a hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda wannan hadisi da muka karanta yanzu Bukhari da Muslim ne suka rawaito a hadisin Abu Musa al-Ash'ari wannan hadisi ne daban wannan shi Imam Muslim ne ya rawaito manzo Allah ke cewa idza atasa ahadukum dayan ku idan ya atisawa fa hamidallah sai ya gode wa Allah fa shammituhu ku yi masa addu'a ku ce da shi yarhamukallah fa in lam yahmadillah idan bai gode wa Allah ba fala tushammituhu kada ku yi masa addu'a ku kyale shi an fahimci wannan to malamai suka ce shin dole sai ka ji da kunnanka ya ce yarhamuka Allah alhamdulillah kafin ka ce da shi yarhamuka Allah ko idan ka rinja yadda zato cewa ya fudi alhamdulillah za ka yi ka ce da shi yarhamuka Allah ko kuma misali kai baka ji da kunnanka ba ka ji da ya atisawa amma baka ji da kunnanka ya ce alhamdulillah ba amma sai ka ji na kusa da shi yana ce da shi yarhamuka Allah shin za ka iya ka gina hukunci akan wannan na kusa da shi da ya ce da shi yarhamuka Allah kai ma ka ce da shi yarhamuka Allah ko dole sai ka ji da kunnanka malamai suka ce inda dalilai ka samu alamu imma ka ga yana motsa bakinsa ko baka ji ba ka zaci cewa ka rinja yadda zato cewa alhamdulillah ne ya faɗa za ka yi ka ce yarhamuka Allah ko kuma idan na kusa da shi mutum ɗaya biyu suka ce da shi yarhamuka Allah alama kenan ya faɗi me alhamdulillah sai ka ce da shi yarhamuka Allah ko baka ji da kunnanka ba idan ka samu dalilai da suke nuna cewa ya faɗi me alhamdulillah to idan mutum ya atisawa matsala ta uku ya shiru shin zaka tunatar da shi ka ce malam ka ce yarhamuka Allah ka ce alhamdulillah dan ya ce alhamdulillah kai ka ce da shi yarhamuka Allah babu barin jira'in ku tukuna ya kuke gani zai yi kuma zai yi za a yi kuma za a yi ba eh aha
haka ba za ka gaya ba sai dai a fuskar
nasiya azza manzo Allah me
wanda
mutane biyu suke atisawa dan bai ce alhamdulillah manzo Allah ya kyale shi ya shiru aha
a wannan hadisi ba za ka ce da shi a kan tantar da shi amma fuskar nasiya ko dai kuma sai dai bane sai dai a kan
in da bai ci magana ka abinda kake cewa a wannan halin da bai ce alhamdulillah ba ba za ka ce da shi ka ce alhamdulillah dan ka ce yarhamuka Allah ba amma za ka masa wa'azi ka ce da shi nan gaba idan ka yi atisawa ka ce alhamdulillah za ka yi masa wa'azi zuwa gaba wannan shi ne ra'ayinka na'am akwai wani ra'ayi ha za ka yi ta yi tukun labo ne yana magana ya riga ka ba ka tiratar da shi yawa don ne wani shi ne abu da danwa ya fada wannan ra'ayi kare na malamai guda biyu ko babu nassi na hadisi ijtihadi ne babu nassi na hadisi mazantattuka guda biyu a malaman da suka za a tunatar da shi ai alkhairi ne alkhairi ne a tunatar da shi ka ce a ce da shi malam baka ce alhamdulillah in ya ce alhamdulillah sai ka ce yarhamuka Allah wasu malamai suka ce ba za ka ce ba ka kyale shi a hadisin da aka kawo yanzu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya atisawa bai ce alhamdulillah ba amma manzon Allah bai ce da shi ka ce manzon Allah ya kyale shi suka ce wani nau'i ne na uku ba in dai har bayi da damuwan da zai ce alhamdulillah to ka kyale shi ya rasa lada ka kyale shi kawai ya zama kamar uquba punishment a gare shi haka imam ibn qayyim suka ce shi ya rinja yadda wannan alai hal babu nasi na hadisi amma zahirin wancan hadisin mutumin nan da bai atisawa ba manzon Allah ya kyale shi kaga wannan yana da ƙarfi gaskiya sai dai zuwa gaba za ka tarar da shi malam nan gaba ka rika kiyaye wannan ta yi zama ta bai sani ba musamman in ka lura yanayinsa mutumin ƙauye ne ya zo ko a wani gari ne a can da nisa daga birni ba alaman ilimi ba gurin ba malamai in ka kafa shi a yanayinsa jahili ne sai ka karantar da shi an gane ra'ayin na malamai guda biyu idan duk da cewa masu cewa ba za a faɗa masa ba maganar su ta fi kusa da zahirin hadisi amma duk da haka idan mutum ya ɗauki ra'ayin sauran malaman ba za a ce da shi ne ya yi laifi ba an gane to matsala ta gaba tashmitu az-zimmi waye zimmi mun karanta wannan littafin mu dan kasa wanda yake ba musulmi ba a takaice ahlul zimma mana kafiran alƙawari da amana wanda suke zaune karkashin daular musulunci suna ba da jizya suna addinin su za a kare musu rayukan su da mutuncin su ba za a taba su a shekara za su ba da jizya gurgurdan abin da shugaba ya dora musu an gane su ne ahlul zimma suna da kunce-kunce da yawa wanda har imam ibn al-qayyim ya rubuta littafin sa ahkamu ahli zimma wajen mujallali guda uku akan wannan musulmi a wanda yake ba musulmi ba dan kasa yana zaune karkashin daular musulunci to ba yahudi ne ko kirista ne to irin zaman da muke a najeriya misali idan kirista ya yi atisawa ita alhamdulillah musamman waɗanda suka shaƙo da musulmi kamar da suna sallama za ka zai zo maka salamu alaikum maka sallama kamar musulmi ko idan wani zai sallama zai ce wa alaikum salam suna nan da yawa irin wannan ta yi saboda yawan zama da musulmi ya koyi wannan ya yi atisawa ita alhamdulillah kai zaka ce masa yarhamukallah ko ba zaka ce da shi yarhamukallah ba wannan ba matsala hadisi sarihi yazo akan wannan hadisi Abu Musa al-Ash'ari yake cewa yahudawa a Madina suna zuwa gurin manzon Allah si'atasawa musamman dan manzon Allah ce da su yarhamukallah za su zo musamman su zo su samu dama su ata sawa gaban manzon Allah dan manzon Allah ya musu addu'a yarhamukallah dan addu'ar manzon Allah ba za ta fada banza ba addu'ar manzon Allah ba za ta fadi banza ba dan wannan ko manzon Allah ya gane sai ce da su ya hadikumullah wa yuslihu balakum ba zai ce da su yarhamukallah ba saboda kaddara abokin zaman ka wanda ke ba musulmi ba yau da gobe zama tare da cikin musulmi zama cikin musulmi sa ya koyi wannan ya ci sawa ya ce alhamdulillah sai ka ce hadakallah ko ya hadikallah ko ya hadikumullah wa yuslihu balakum Allah ya shirye da kai an gane sai mun gama da matsalolin da suka shafi ajizawa sai kuma abin da ya shafi getsa matsala da malamin kawo yake cewa wa min husnil adabi an yukhfi al mutajashshi sautahu wa min husnil adabi yana daga cikin kyakkyawan ladabi yana daga cikin abin da ake so an yukhfi yaboye al mutajashshi mai yin getsa daga jusha ga doka jusha shine getsa an gane ko kuma getsa yana samu ne idan mutum ya me ya ci abinci ya koshi sai ka ji mutum yana fitar da murya haka insha Allah har da nan iska yana fitar daga cikin bakinsa saboda ya koshi to idan mutum zai wannan ya kokari ya sassauto da muryarsa ya boye muryarsa kada ya yi getsa da karfi an gane wannan kuma saboda hadisin Ibn Umar wanda Imam Tirmidhi ya rawaito Ibn Umar ke cewa wani mutum ya yi getsa a gurin manzon Allah fa qala sai manzon Allah ce kuffa anna jusha'aka ka rike getsarka daga gare mu ka tare kada ka bari ya fito gaba daya fa inna aktharuhum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yawm al-qiyamah wanda sun bi yawan koshi a duniya sun bi tsananin jin yunwa a gobe kiyama wanda kafin a shiga aljanna kenan ai ko idan an shiga aljanna kai babu ba magana cewa za a ji yunwa kafin a shiga aljanna ne an gane to shine wasu malamai suka ce wannan hadisin a fakaice yana nuna mana cewa kada mutum ya ci ya ci ya ci ya koshi ya zama yana ta getsa kada ka cika cikinka da yawa wannan shine a fakaice wannan hadisi abin da yake nunawa ba hana ka ka ci abinci ka koshi ba amma kada ka koshi da yawa wanda ya wuce iyaka domin tunan ne ana galiba ana samu me getsa an gane to wannan wani ladabi ne musamman malamai suka ce an fi son mutum ya sassauto da muryarsa ya yi kokarin kawar da getsar da zai yi idan yana cikin jama'a idan ka yi da karfi mutane ba sa jin daji ko musamman idan wani iska ta fito daga cikin bakinka amma in kai kadai kake abin da sauki an fi son wannan ladabin ne idan kana cikin jama'a ba nasi bane na hadisi malamai ne suka ce in zai yi makarfe bakinka kamar yadda idan mutum zai yi hamma in ka ci zai rufe bakinsa da hannunsa ko da tsumma ko hankaci haka nan ke tsamma sai ka rufe bakinka da hannunka ko da rigarka ko da hankaci ko cishe da sauransu malamin ke cewa matsala ta gaba wa yukrahu an yi makruhi an yatanaja su gane a sirrance rajulani mutane guda biyu duna salihin su bar mutum na uku ma'ahuma wanda yake tare da su kuna zaune ku uku sai ku dan jage mutum ɗayan ku kyale shi ku ta magana a sirrance baya ji abin da kuke faɗi to ba a son wannan aji saboda hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kuntum thalatha idan kun kai mutum uku kun kasance mutane guda uku fala yatanaja rajulani kada biyu daga cikin ku su gane a sirrance duna al-akhar banda mutum na uku a kyale shi a gefe hatta takhtalifu bin nasi sai idan kun shiga cikin mutane gaba daya ko ku ne to idan kun shigo cikin jama'a gaba daya jama'a da yawa ko idan kun kebe gefe kuna magana a sirrance babu damuwa tunda yanzu ba shi kadai bane akwai sauran jama'a dan me manzo Allah ya hana yake cewa min ajli an yuhzinahu saboda wannan zai bakanta masa ko ku kuna zaune sai ko kuma gebe kuna kuskus kuna magana to zai rika tunani me ya faru ne ko ana kulla min wani sharri ne zai samu damuwa zai sa shi wannan zai sa shi bakin ciki to kuma duk abin da zai sa dan uwanka musulmi bakin ciki to ba a so kai an gane a malam yake wayukrahu ana ko manzo Allah ya ce fala yatanaja hani wal aslu fi an-nahyi at-tahrim asali idan manzo Allah ya hana wani abu za a dauke shi a matsayin me haramci to shi ne kuma Imam An-Nawawi yake cewa wa huwa nahyu tahrim hanin da manzo Allah ya haramun ne karhanci da malam ya kawo zai kasance makruhi ne a hali daya idan kun san ba zai damu ba ya san abin da kuke tattaunawa ba zai samu wata damuwa ba to a wannan yanayi makruhi ne ba haram ba amma idan kun san cewa zai samu damuwa bai san akan me kuke tattaunawa ba hankalinsa zai tashi haramun ne don me kuna cutar da shi ne kuna ne cutar da shi cutar da musulmi bai halatta ba an gane to makomin hadisin itinaja rajulani duna al-akhar idan kun ga mutum hudu biyu su koma gefe suna ganawa ya halatta ko ba halatta ba ya halatta domin ba za su samu damuwa ba ba kamar mutum ɗaya bane ko mutum uku da manzo Allah ya kawo misali ne ko kun kai da yawa kamar mutum biyar mutum goma ku bar mutum ɗaya a gefe ku koma gefe kuna ganawa shi kadai yana zaune to hukuncin ya hau kamar mutum ukun ne an hana saboda illar ɗaya ne shi mutum ɗayan nan saboda illar ɗaya ce saboda shi mutum ɗayan nan gargara ya samu a damuwa an gane mana ke sauka zalika haka na yukrahu anki ayata naja su gane a sarrance jama'atu mutane da yawa aktharu min salasa saboda guda uku duna wahid su bar mutum ɗaya a gefe wa zalika wannan hanin da aka yi fi safar a cikin tafiya aw mudun ko a cikin birane mudun jam'u madina mana ya kawo wannan maganar ne saboda wasu malamai suka ce wannan hanin kar mutum biyu su gana su bar mutum ɗaya wannan hanin an hana ne in ana tafiya cikin tafiya a daji ba a gari ba inda ba mutane ko kuna tafiya a cikin daji a cikin tafiya ku koma gefe kuna ganawa ku bar shi kadai a cikin daji to a nan ne hanin yake amma a cikin birni kamar kuna zaune a ƙarshen bishiya ku koma gefe kuna ganawa ga jama'a suna wucewa suka ce babu damuwa to malam kita a ba haka bane hadisin ya shafi ko kuna cikin birni ko kuna cikin tafiya matukar mutane biyu za su koma gefe suna ganawa a sirrance su bar mutum ɗaya wannan hanin yana hakansu ya hau kansu wannan hanin ya hau kansu an fahimta a wasu malamai suke cewa idan ya bada izini babu damuwa idan kuka nemi izini ku ce da Allah ya haƙuri minti biyu muna son mu tattauna wani abu ku ce ba damuwa ishi dama an hana wannan ne dan kar ya samu damuwa hankalinsa ya tashi yanzu kun nemi izini shi ya ba ku dama saboda haka ba maganar mai tashi hankali da samun bakin ciki idan ya bada izini wannan ijtihadin ne wasu malamai suka ce wannan haƙƙin sa ne shi ya bar wannan haƙƙin ya ba ku izini babu damuwa an gane to shi wasu malamai suka ce kamar wannan mai al-fawakih al-nafrawi cikin littafin sa al-fawakih ad-dawani sharhin risala yake cewa zai dauki hukuncin ku koma gefe kamar mutum biyu ku yi magana ku bar mutum daya ko ba ku koma gefe ba kuna zaune tare a guri guda amma kuka fara magana da yaran da shi baya ji shi ma halin yana nan duk illar da yake ai da kuma kun koma gefe kuna magana zai samu damuwa dan bai san akan me kuke tattaunawa ba to gashi kuna zaune kun yi larabci shi baya jin larabci kuna Hausa sai koma sai kuka juya kuna larabci shi baya jin abin da kuke faɗi ko kuna Kanuri shi baya jin Kanuri ko kuna Hausa shi baya jin Hausa ko kuna Fulatanci shi baya jin Fulatanci ku koma kuna magana da yaran da shi baya ji ko biyu kuna magana shi ina zaune ina kallon to anan ma idan zai samu damuwa haramun ne bisa ga maganar malam wa yukruhu idan bai samu damuwa ba sai ya zama to me makruhi ko kuma idan ya baku izini zai zama to me babu damuwa duk wannan ana yi ne dan me duk wannan fa dan me kada ka kare haƙƙin dan uwanka musulmi duk abin da zaka yi dan uwanka musulmi zai samu damuwa kada ka yi dai zaman da human right din nan cikin dokokin yan activists na human right sun yi wannan bayani suna da shi wannan tafsirin suna da shi duk maganar human right din a musulunci ya kare to amma shekantaka da suka yi mana wani abu ma daga musulunci suka dauko wani abun ma mai daga musulunci suka dauko na taba karanta wani labari ina ji wani masanin shari'a ne a kasar Morocco to kasar su ta tura shi zuwa America ya je ya duba constitution na America ko da za su iya su dauko wani abu su amfana da shi masanin ne shari'a malami ne kuma ya iya turanci ya je ya shiga labararin su ya ce yana ya fara karanta littafan su ya fara karanta lodun su sai ya fahimci da yawa daga cikin abubuwa ma daga fikhun malikiya aka dauka daga fikhun malikiya aka dauka haka nan da yawa daga cikin dokokin Faransa an dauko su daga fikhun malikiya musamman lokacin da suka shiga kasashen musulmi musamman Misra daga nan suka fassara da yawa daga cikin littafan musulunci daga larabci zuwa yaren su zuwa faransanci zuwa turanci daga nan duk suka dauko tsare-tsare masu kyau musamman lokacin orientalist mustashriqun suka shigo kasashen musulmi sun yi rubuce-rubuce da yawa abubuwa masu amfani suka dauko suka juya suka fassara zuwa yaren su ba tare da sun nuna cewa daga musulunci aka dauka ba sai kuma suka kawo mana a matsayin fahimta su ce su suka gano ci gaban su ne ka rashin adalci na mutum ne saboda haka su sai su dauko abu daga musulunci su tsara shi su kawo matsayin nasu ga duk wani alheri yana tare da mu ba mu iya ba ko mu iya ba za mu iya mu tsara shi mu gabatar da shi ga duniya har a gane cewa muna da wani abin da za mu gabatar ba to alai hal dai a takaice duk wannan bayanai suna nuna wato hatsarin shiga haƙƙin dan uwanka musulmi duk abin da zai za ka yi ibata masa rai ko a magana ko a kallo kada ka yi to Allah ya samu dace mana ke cewa wa yukrahu an karhanta lil musafirin ga matafiya ittikhadul ajrasi wato daukan kararrawa ajras jam'u jaras kararrawa wal autar da baka fi a'naqil khayl arata yasu wayayin wato dawakai wannan al'ada ce jarabawa suna tafiya sai samu kararrawa irin na zamanin su duk samu kuma baka shirata ya a wuyar rakumi ko a wuyar doki suka ce wannan zai kare su daga kambun baka daga ido daga cututtuka suna nema musu tsari da wannan al'ada ce ta rawa jahiliya to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda ya zo a hadisin Abu Bashir al-Ansari wanda ya zo a cikin Bukhari yake cewa suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya mutane suna kwance sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani ya je ya fada musu la yabqayanna fi raqabati ba'irun qiladatun min watan kada ya saura kada a bari a wuyar wani raƙumi wato abin da aka rataya wuyan su na baka aw qilada ko duk wani abu na ratayawa illa quti'at fati an yanka an jefar da shi an gane sai manzo Allah ya hana wannan saboda me malamai suka ce abu na farko saboda wato rushe wannan aqida ta cewa idan an rataya kambun an rataya wato baka ko wani abin ko kararrawa a wuyar rakumi ko a wuyar doki wannan zai zamto kariya daga kambun baka da sauransu don rusa wannan aqida da kuma ita ganta dabbar wannan zai cutar da ita an sa mata baka a wuya to in tana gudu ko tana cikin tafiya wani abu ya faru wannan ka iya shake ta ta samu damuwa a cutar da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dangane da kararrawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashabil malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jarasu hadisin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaiku ba sa tafiya tare da tawagadda ko jama'ar da akwai kare tare da su ko kararrawa kare wanda yake ba na bukata ba akwai ɗaukan kare wanda yake don tsare dukiya da sauransu ko don farauta wanda yake shari'a ta yadda wanda babu matsala ɗaukan kare ba tare da bukata ba ake ne an gane da kararrawa irin wannan wanda ake ratayawa a wuyar dabba a tsari irin na jahiliya ta irin wannan tafiyar to malaikun rahama ba za su tafi tare da su ba saboda haka shine malaikin shi yake cewa makaruhi ne matafiya suna tafiya su zata ya kararrawa a wuyar dabbar su ko baka ko da wani abu bai kamata a yi a wannan ba an ba amfani da kararrawa in a makarantu da sauransu inda akwai bukata ba tare da muryar tana dauke da wani nau'i na haramci ba malamin zamani sun bada fatawar cewa babu laifi in akwai bukatar yin haka in kuma babu bukata ba za a amfani da kararrawa ba to shine malamin ke cewa wa yukrahu lil musafirina an karhantawa matafiya ba a so ittikhadu ajrasi daukan wato kararrawa wal autar da baka fi anaqil khayl arata yasu awuyayin dawakai ba sai dawakai ba ko raƙuma duk sun shiga ciki wata autar shine jam'u watar shine baka ko da ba kori da baka ba kori da baka kori shine abin da ake zuba wato kibiya ciki ba baka kuma shine abin da za a kama sandan nan da wani iyyar shine baka ai to wannan bakan ne suke lokaci suke rata wuyan mai raƙumi ko doki an gane autar jabu watar wala ra'asa mana kuma sai shiga wata matsala da ba dama shine kitabul jami'i din kenan wala ba'asa babu laifi bit tadawi da yin magani min kulli illatin saboda kowace illa saboda kowane rashin lafiya yurja ana tsammanin bihi da yin maganin bur'uha warkewar rashin lafiya duk wata cuta idan mutum ya kamu da ita yana tunanin ga wani magani idan ya yi amfani da shi zai warke to an halatta masa yi amfani da wannan magani an gane wannan ba sai juzu ya halatta hadisai da yawa sun zo suna magana akan halaccin yin magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin da Abu Dawuda da wasu suka rawaito ta dawo ku yi magani idan kun yi rashin lafiya ku nemi magani fa inna Allah domin Allah lam yada da'an Allah bai saukar da wata cuta ba illa wada lahu dawa'a fa ce Allah ya saukar da magani na wannan rashin lafiya ghayra da'in wahidin banda cuta daya shine alharam tsuha babu abin da zaka sha ya hana ka tsuha yau da gobe ana tura ka kana ji kana nan a matsayin yadda kake sai wata ran ka fara yin wani abin da kana yi kaga abin ba zai yi ba da kana tsalle sai kun kai niyyar tsalle sallan ba za ta yi sallan ba zai yi ba da kana dauka wani abu mai karfi ka fara mai nauyi ka fara dagawa abin ba zai yi ba wata ran ka fara gudun ba zai yi ba sai ka ji cewa ashe anya lafiya kuwa lafiya kalau kake shekaru ne shekaru sun fara aiki ta wannan bai da magani ghayrul haram tsuha a hadisi Abu Hurairah wanda Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma anzala Allahu da'an Allah bai saukar da wata cuta ba illa anzala lahu shifaa fa ti ya saukar da maganin wannan rashin lafiya a hadisi Ibn Mas'ud yake cewa ma anzala Allahu da'an Allah bai saukar da wani rashin lafiya ba illa kad anzala lahu shifaa fa ti ya saukar da maganin sa alimahu man alimahu wanda ya sani ya sani wajahidahu man jahidahu wanda ya jahilci abun ya jahilta an gane saboda haka tunda manzon Allah ya ce babu wata cuta face akwai maganin ta babu wani rashin lafiya face akwai mai maganin shi sai dai wani zai sani wani ba zai sani ba to akwai cututtuka da yawa ana cewa ba su da magani to ta yaya za a hada wannan zance da wannan hadisi ba wai babu maganin ba ne ba a isa ga maganin ba ne har yanzu an jahilci me magani alimahu wa jahilahu man jahilahu an jahilci maganin ne amma ba wai babu maganin ba fahimta wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko kuma an samu magani amma ba zai warke ba sai da izinin Allah domin amfani da magani shan magani daukan sababi ne amma ba maganin ne yake warkarwa ba kamar cin abinci ne kana jin yunwa ka ci abinci sababi ne kana jin kishirwa ka sha ruwa sababi ne amma idan Allah ya ga dama ka ci abinci ka cika cikinka amma sai ka ji yunwa kamar baka ci komai ba domin Allah ne yake kashe yunwa an gane to haka nan a ce ga magani ka sha ba za ka warke ba ba dan maganin ba maganin wannan cutar ba ne a magani ne ga wannan cuta amma Allah bai ga dama ka warke da shan wannan maganin ba an gane saboda haka ka dauki sababi kai tawakkali ga Allah ka sha magani a matsayin sababi amma ka ji cewa Allah ne zai warkar da kai ba wannan maganin ba to amma duk da kana cewa maganin ne kawai zai maka amfani to ga wannan zai tabbata tawakkalinka kuma ka ce kai ba za ka sha maganin ba kai kai tawakkali kaga ka bar sababi to shi yasa hadisin Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa likulli da'in dawa wanda Imam Muslim ya rawaito kowane rashin lafiya yana da magani فإذا أصيب دواء الداء إذا أندى سيدماغا ننشوتا براء سيمتين يوركي بإذن الله بإذن الله كأبو أبو أكاو. فإذا أصيب دواء الداء نبركو أداء سيدماغا ننشوتا تاجيك جلكتا يأوناكا يتباك قوايو يتناشا باماغا ننشوتا مني بفهنتي شوتر بني أنا سامو أنا ديوة هو دي المسا بي كيبا هو ياي سولي بيسا ياي بنتكي سوسي أغل شوتر ناكا هو دي أقويد اللي ديوة تو إذا أكا جايتي دي ماغن أنا سامو ماغن كاشا تو برا بإذن الله سي الله قدام ذاك وركي إذا الله بقدام أبا ذاك وركي سيكي تيوا ولا بأس من تداوي من كل علة باب ليه بتن إيماغني من كل علة إيماغني وإيماغني ده قوة تشوتا بما يرجى به دابن دا أكس أمان دشي برؤها ما نتي يرجى أنا أمان دم بابا أبن دا ذاك ينكي تيوا دوان ماغني ذاك وريك سيدي أنا أمان أنا فاتا babu magana kace dari bisa dari tabbas wallahi tallahi wannan kashi zaka warke babu shi yurja ana tsammani da ikon Allah da izinin Allah ka warke mallan yace wala ba'sa babu dai idan mutun ya rashin lafiya me magani ya sha magani yi ne magani mafi yawan malamai suka ce ba wajibi bane ya halatta to amma akwai malamai muhaqqiqun suka ce akwai halayyar da neman magani kai rashin lafiya kai magani sai zama wajibi kamar misali idan wato rashin lafiya zai kai ka ga halaka alamu sun bayyana ga magani idan ka sha ana kyautata zato zaka warke amma idan baka sha ba ana kyautata zato alamu sun bayyana zaka halaka saboda haka wajibi ne ka sha magani dan wala tulqu bi aydikum ila tahruk wa la taqtulu anfusakum an gani ahali nabiyu idan rashin lafiya ne zai sa wato ka kasa yin wasu ayyuka na ibada ka kamu da rashin lafiya aka ci gaba ganin shi rashin lafiya zai hana ka bautawa Allah ba za ka yi sallah a tsaye ba ba za ka yi azumi ba amma ga maganin rashin lafiya idan ka sha kana kyautata zuwa zaka warke kai sallah tsaye kuma ka samu kai azumin ka ta ce kai ba za ka sha maganin ba ba sallah ba azumi suka ce ba zai yiwu ba tun daga maganin kuma an ka sha akwai yiwuwar akwai tsammanin zaka samu lafiya ka bauta Allah to wajibi ne ka sha maganin ka bauta Allah subhanahu wataala hali na uku idan rashin lafiyar zai wato rashin lafiya ne cuta ce wadda ana kamuwa da ita ka kamu da wata cuta kana mu'amala da mutane kai mu'amala da mutane mutane za su kamu da wannan cutar kuma cuta ce mai hatsari communicable disease to kaga anan suka ce wajibi ne ka sha magani ka warke dan kuma kar kana ta yada cuta cututtuka a cikin jama'a kai mu'amala da wannan ya kamu da cutar kai mu'amala da wancan ya kamu da cuta wannan akwai cutar da mutane kuma musulunci bai yarda mutum ya jawo cuta ko ya jawo abin da zai cutar da me mutane ba saboda haka wajibi ne ka sha magani ka warke dan ka kare mutane daga cutar da ka kamu da ita an gane to irin wannan halaye malamai suka ce muhaqqiqun wasu malamai suka lura da manufatar shari'a da wasu dalilai a wadannan halaye shan magani zai zamanto wajibi amma a sabanin waɗannan halaye ya halatta in ka ga dama ka sha in baka dama ka kamu da mura dan zazzabi in ka ga dama ka sha magani in ka ga dama ka bari baka yi laifi ba an gane amma waɗannan halaye suka ce zai zamanto wajibi a ka sha magani ولا بأس بالتداوي من كل علة بما يرجى به برؤها ما لك وشرعي نا ماغني يكي تيوا ما لم يكن حراما. matukar wannan maganin bai zama to haram ba, ba yadda ba mutum yayi magani da abin da Allah haramta shi. An gane a hadisin Abu Darda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah anzala ad-da'a wad-dawa'a, Allah ya saukar da cuta kuma ya saukar da magani. Wa ja'ala li kulli da'in dawa'a, kuma duk rashin lafiya duk cuta Allah ya sanya mata magani. Fatadawo ku yi magani, ku nemi magani. Wala tadawo bil muharrami, amma kada ku yi magani da abin da yake a haram. Musamman ma akan giya hadisi ya zo hadisin Tariq ibn Suwayd, manzo Allah yake cewa innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'a, giya ba magani bace cuta ce. Giya ko ce irin giya cuta ce, ka sha giya dan magani, ta wani cuta ka sha ba magani ka sha ba. Saboda haka abin da yake haramu ba za a yi magani da shi ba. Shasa Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ta ce a risala wala yuta'alaju bil khamr, ba yi magani da giya. Wala bin najasa, ko da najasa. Wala bima fihi maita, ko da abin da yake akwai mushi a ciki. Wala bi shay'in muharram, duk wani abin da yake haramun ba a yi magani da shi. To abin da yake ba giya ba fa, za a iya kamar mushi da najasa za a iya haɗa shi da magani a yi magani? Malaman sun yi sabani, amma zance dai wanda ya fi dace da gaskiyawa, tunda manzon Allah ya ce wala tadawo bil muharrami, abin da aka haramta kar a yi magani da shi, bai halatta a yi magani da abin da yake haramun ba, ko ba giya ba. To sai dai a halin larura, a halin larura, an gane aka samu larura kuma aka tabbatar da cewa wannan abin da yake haramun zai yi magani. Sannan abu na uku, aka rasa wani magani wanda yake halal, aka buga likitoci suka yi bincike, suka yi nazari, suka juya rayukansu gaba daya, suka ce babu wani maganin da zai yi amfani ga wannan cuta, kuma ka samu larura. Me larura? Idan ba in ba wannan mutumin zai mutu, kuma zai rasa wani bangare ko hannunsa ko kafansa, wannan shi ne larura. A wannan yanayi ya halatta abin da yake ba giya ba ko haramu ne saboda larura. Kuma laruran nan a musulunce abin da yake idan babu shi mutum zai mutu ko zai rasa wani bangare na jikin shi, wannan shi ne larura. Amma mutane motsi kadan suke cewa ai wannan larura ce, kuma ba larura ba ce. Motsi kadan ai larura, duk abin da yake za ka rayu ko babu shi ba larura ba ce, wannan haja ce. Idan babu za ka shiga cikin kunci da damuwa, wannan haja ce ba larura ba ce. Larura ita ce duk abin da yake babu shi ba za ka rayu ba, rayuwar ba za ta yi ba, wannan shi ne larura. Ina fata an gane. Matsala ta gaba ita ce wala ba sabil kai wa qat'i al-irqi wal hijamati, mana ga lokaci ba zai ba da dama ba. Sola minti biyu ko? Ko minti ɗaya ma ya rage? Saboda haka za mu hakura mu tsaya da fatar abin da muka faɗa ya zama daidai. Allah ba mu dalilin gaba ɗaya, abin da muka faɗa ya zama da kuskure. Allah ya kamana gaba ɗaya mu. Allah ya ba mu ilimin amfani. Allah ya wanzar mana da zama lafiya wannan jiha tamu da sauran ƙasa jihohi da ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Allah ya kare al'umma musulmi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.